الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم وانا شيني لما بنهدو وانا اللي تتاو دا لوقوا دا ميكي أكان واتو قائدة تا أكان لدبي من جانب ما إكي صلى الله عليه وسلم تردى واجب تنبان بانشي abinda ke zayi ne karata da zayi na sayi da kayyar tantance menene munar rarrafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan muna yi shi tare da wato izina na musamman daga dambarwar malam Shayam, abinda wasu ke zariyarsa da cewa wasu bayanai da yayi ko ya shiga mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayanai ya gabata a baya can tun daga zaman na 1 na 2 na 3 muka yi takiki muka ce wannan babu wani abin da suka faɗa wanda yake zai karba ilimanci na kokarin wato rasafta shi da cewa ya zayi. Muka ce dai zayi abin da ake cewa to wannan dai ba asabbu sarih ba zayi ne karraba kuma sabbul kina'i ne, to kuma dole sai an je an koma wajen niyyarsa. Shi kuma ya riga ya zo ya faɗi cewa shi a niyyarsa ba zagi yayi ba, to kuma yadda haka kuma yadda waɗannan abubuwan da suka je suka biyo baya na bayanan shi da aka yi kuma ya kawo hujjojinsa ya karu littafi ya karanta, kamar kuma duk da haka wannan abubuwa sun je sun ci gaba da kawo ƙura an tara ƙura, wato ana dai san dai dole sai an muzanta shi, an wulaƙanta shi. Abinda za mu tattauna insha Allah, wanda muna sa ran wannan zama na huɗu, shi ne zama mana zama na ƙarshe a wannan jerin giyar zaman maki da muka yi na 1 na 2 na 3 na 4 kuma zai zama shi ne na ƙarshe insha Allah ta'ala. Abin da za mu tattauna na gaba shi ne magana da wasu suke yi da'awa cewa malam ba zagi yayi ba, kawai dai a cikin maganarsa akwai munar ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma akwai su'ul ibara, ko kuma akwai khilaful aula, akwai wanda yake duk kalmar da tafi kyau da ita a kambayi da ita to ya tafi da yafi. To wannan koda wasu daga cikin mutanen kirki sun faɗi wannan maganar, to amma dai gaskiya mu abinda ya bayyana mana tsakani da Allah wannan maganar ba ta da dalili ko nasisin kwabo. Kawai dai waɗannan masu irin wannan maganganu a fahimtar mu dalilin da suke faɗin wannan maganar, ko dai sun ɗauki wannan maganar ne daga wajen ƴan bid'a ta yadda suka yi tasirantu da su, dama dai can su an san su dama sun tasirantu da wannan ƴan bid'a a yanayin zamantakewa ko kuma yanayin wajen nema ko abin da ya kama da wannan, ko kuma irin wannan mutanen ne wanda suke da ɗabi'a na i'tidariyun. Abinda kawai suke bukata shi ne wato su yi ƙoƙarin sa ruwan fitinar ruwa, saboda haka sai ya tafi ya karkata zuwa ga wato neman hanzari da neman wasu dalilai wanda zai kawo kar a ce shi ma yana yin ƙungiyanci. To saboda haka wannan sai Bayu wanda ya faɗi cewa malau ya yi sole ibara ko ya mu ladabi, sai ya afkar da kansa cikin zalunci da mai girman gaske da kuma taɓar da tauhidi da sunna. A maganar da ake cewa da suke yi na cewa wato ya saba ladabi a jalibin manzon Allah, To shi ita mas'alar saba da dabi'a janibin manzon Allah kamar a ambace shi a wani yasalo ko wani yanayi da bai dace a ambace shi ba wanda bai dace da girman sa ba da girman sha'anin sa wannan zai za a sallama ne kawai idan wato girmamawa ne da karamawa wanda duka aka ijma'i akan ta musulmai ko da waje wato gari ya bambanta duk inda gari ya bambanta to akwai irin girmamawa da musulmai suka yi tafaki akan cewa wannan shine girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wanda mutum ya saba ba za a ce masa dan me ya saba amma irin at-tawqirun nisbi din girmamawa wanda yake ya dangata daga waje zuwa waje ya dangata daga mutum zuwa mutum to irin waɗannan idan an samu mutum ya shi ya lazimci wani ladabi guda daya ya kuma yi ne dan ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi za a yi bishi akan abin da yayi wanda kuma bai yi amfani da irin nasa salam ba ko ba za ka zo ka shi za ka zargi shi ba ba ka idan maka lokaci za ka zargi shi saboda muna lalabi da ka iya cewa an yi tufaki a kansa a hakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda da zaran an yi shi za ka ga wato kowa ko da an bambanta tsakanin al'ada zuwa al'ada tsakanin waje zuwa waje za ka ga kowa ya da cewa wato wannan abu ne da dake amma ba abin da yake yakan iya shan bambam tsakanin mutum zuwa mutum ba kuma sannan shi kansa ba dauki mas'alar mona ladabi din wanda aka yi tafaki akan ta hakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mona ladabi ba kafirci bane zanibi ne mai girma zanibi ne wanda yake wato mummuna ba wai kafirci bane kamar yadda wasu daga cikin abokan hamayya magabtanmu a wannan jaha suke kokarin tabbatarwa tsaba zalunci sa zuciya a ce duk wanda ya mola da bito ya kafirta hakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ce wanda ya mola da bito wannan ya kafirta kai tsaye to wannan ya fara a cikin musulunci abinda bai da magabaci a kansa kuma ya cicciba ma kansa abinda bai da izinin sa kuma ba naman musulunci ba kire ma sun yi ijma'i akan kishiyar abin da shi yake faɗa da shi ne abin da nake nufi shi ne idan da musulmi zai mona da wata ibara amma in aka ji aka bincika za a ga akwai wata ma'ana mai kyau da yake son ya tabbatar sai bakinsa da lafazinsa ya harince shi ya faɗi wata ibara wacce take ba mai kyau ba wanda yake tsammanin wannan ibarar tana nuni zuwa ga wannan ma'ana mai kyau da sawa'un ko dai sosuwan zuciya ne ko kasawa ne ko kasancewar sabani ne ya sanya bai iya tsara kalmomin da zai iya faɗa ya kubuta ba cewa irin wannan mutum dan kawai ya faɗi wata magana da munar ladabi to za ka ce masa ya kafuta ba kuma duk wanda ya ce ya kafuta to wannan ya saba ma Qur'ani da sunna da ijma'i musulmai baki daya domin Allah ta'ala lokacin da mu'mini suka ce ra'ina a hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce la taqulu ra'ina ce wa sai kar ku faɗa saboda ibaran su ma'anan su da suka faɗa tana da ma'ana kyakkyawa kuma ba wai kuskure suka yi ba kawai dai wasu ne fitinannu mabannata suke amfani da wannan kalmar ta ra'ina a hakkin manzo Allah saboda kuma Allah ta'ala ce ya hana su to anan kaga ba za a zo a ce wanda su da suka ce ra'ina kuma sun kafuta ba to haka da za a samu wani mutum ya yana da wata ibara wacce take ibaran ta da ma'ana mai kyau ya je jingina ma Allah kuma manzon sa bai shi bai fahimci bai san wato bai da ilimi da cikakken sanayya da gogayya da yanayin ka'idoji na sunayen Allah da sifofin sa shi kansa ba ma muna magana matsala ne yanzu ba kamar lafazin azzai yaje jingina ma ubangiji azzai mu a wasu misali kamar yace uga yace mu Allah ta'ala uga kwata-kwata to wannan kaga ba sunan Allah bane cewa uga kuma wannan kaga an mun lalabi ba bai kamata ba a ce ma ubangiji uga ba haka zalika lafazin azzai to amma duk wanda ya dan mutun yaje ya jingina ma Allah ta'ala wannan ma'anar wannan sunan ko da zaka ce wannan ya munana ladabi ya munana harshe amma yanzu ba ka ji dama ka zo ka ce wai wannan abin da ya yi kuma kafirci ya yi saboda an riga an san me yake nufi an riga an san me yake nufi yana da wata ma'ana ce mai kyau ingantacciya wanda ita ce yake nufi amma bakinsa da harshensa sai suka haince shi ya faɗi abin da ba shi ne abin da ake son masu wato a danganta ma Ubangiji ba sai kira Ubangiji da uba kwata-kwata to idan a hakkin Ubangiji ba a ce wanda ya ma Ubangiji irin wannan ya kafirta ba to hakkin manzo Allah shi ya fi zama a ce bai kafirta ba domin hakkin Allah ta'ala ya fi hakkin manzo Allah girma saboda dan an samu wani ya zo ya samu wata kalma wacce take mace dace ba hakkin maiki wanda shi a cikin zuciyarsa abin da yake nufi wata ma'ana ce kyakkyawa mai kyau amma sai bakinsa ya haince shi lafazinsa ya haince shi to wannan ba za ka zo ka ce ya kafirta ba wanda yake cewa ya kafirta to ko ba yi da wani magabaci kuma faqat takallafa ma la ilma lahu faɗin bai magana a cikinsu da yake cewa daga murya kawai in aka yi a janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sama da muryansa yana lalata aiki har tauhidi wannan magana ce a dunkule idan yana nufin wanda ya yi israri ya doge ya ci gaba da yi magana akan maganarsa tare da hani ya zo to ai abu ne sai ne da ba al-israru ala saghira dogewa akan karamin laifi ma to yakan mishi tilma babban laifi to wannan kuma wataƙila ya koma yana ganin manzon Allah bai da wani wato falala na da'a da biyayya da kaskanta da risina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan yana maganar abin da wani lokaci yake faruwa da wasu daga cikin mu'minai na akwai lokacin da ake lokacin yalwa akwai lokacin da ake cikin kunci akwai lokacin da ake cikin wani yanayi da almizaj zai iya canzawa yanayi zai iya canjawa har aka bayu ya zama ya ɗaga muryarsa akan muryar manzon Allah ko kuma abin da shafi ma'aikin ya yi faɗa shi ba ta sigan da ya kamata ya faɗi shi ba saboda yana cikin wani yanayi a wannan lokacin wani ba wanda ya zo ya faɗa cewa wannan kafirci ne domin ayan fadam Allah ta yi halin da amana ta kaddimu bai ne da Allah wa rasuli wannan ayan ta sauka ne akan Abubakar da Umar lokacin da suka daga muryar su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ta bace ba wannan ayan take hana su cewa kar a sika su daina haka su daina wato yin zangayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga ba wanda ya zai taba cewa wasu Abubakar da Umar sun kafirta ko suna kan gaba da kafirci ko aikin su ya lalace in su tuba ba saboda su Abubakar da Umar ba wai sun ganganta saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake wannan a fili yake zaka baka zuwa haka nan kawai abu ne abu mai yalwa kawai ka zo ka kulle shi ka ce wai duk wanda ya yi shi kene aikin sa ya lalace ko ba niyya ko kaza wannan duk yana daga cikin abubuwa da ya kamata mai ilimi ya nisance su wannan fa duk fa idan da wai za a sallama cewa wannan ibarar na shi mallau ita kanta ibarar mummuna ce amma ita kanta ibarar shi kan shi mallau din cewa ita mummunan ibara ce wannan ijtihadi ne kawai na wasu mutane ba wai ijma'i ne ba abinda suka gina shi akai shine wasu suna ganin bai halatta ambaci sunan manzon Allah kuma aje can gaba ambaci wasu abubuwa kaskatattu ba wanda ita kanta wannan kaida kaida ce ta bid'a kawai haka ka je ka zargabe bakin mutane ka kuntace abinda ubangiji ya ba su na faffadan harshe ka ce wai dan sun fadi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dalili ya bayu za a can gaba za a iya buga wasu ƴan misalai da wasu kaskantattu to ai ba ai ita magana ba gunduwa ce bace ba magana kiyasi siyaki ce saboda haka baka zuwa kawai dan ya faɗi sunan manzon Allah a baya kuma can gaba ya je ya faɗi sunan wasu kaskantattu kuma kai mata gunduwa ka ce ya sa baya ya ruwa ladabi a sai da ka ruwa siyakin kun ji za ka yi adalci wannan shine abin da ya kamata فإنما يعرف صحة العبارة في الشريعة أو فسادها بالسياق فإنما يعرف صحة العبارة في الشريعة أو فسادها بالسياق بعد وصول قندار كالمومي با صبر هكا مغانا أشي وي ما فهم ماذا قال لهم أنك أبدا يزوى تم أبدا وصول محقرات الأشياء با wannan babu wani wanda ya tafa ya ce haka abin yake haka kayan da su yan bid'a suke faɗi kuma na tabbatar idan aka bi ɓangaren malamai da kuma ɓangaren magabata za a sami abin da ke kishintan wannan ɗin daga cikin ƴan uwa masu da'awa akwai Abubakar Abdullahi Gorin na Maye Kaduna yana hira da Dr. Yahuza Hamza Abubakar yake cewa ya samu wato shi tashbihin da suke ta cewa ma dan me zai tashbihi banda ba mu wa mun cewa tashbihi bane ba yadda ba to shi ya samu a cikin riyabut tafsir na Ibrahim Inyas yake cewa ya ma zo ya ambaci sunan Iblis a farko can gaba kuma ya ambaci sunan manzon Allah kuma ya ma kawo kafu tashbihin ma yake cewa ya kawo ya ce Iyasin ya ce fa iblisu laysa lahu min al-amri shay kan nabi laysa lahu min al-amri shay fa iblisu laysa lahu min al-amri shay kan nabi laysa lahu min al-amri shay iblis ba yi da wani ta cewa a wannan al'amari kamar shi ma annabi ba yi da cewa a wannan al'amari yanzu iblis akwai wanda kan shi kaskanci to shi aka fara fadawa ya ba fara fadin manzo Allah wai ya san gaba fadi ya kawo kafu tashbihi ya kuma can gaba kuma bayan kafu da yi kuma sai biyun ta shi kafu da yi da kuma ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaka idan aka ce za a kawo wannan kaidoji na banza da wasu ke kawowa cewa wai babu yanta sai ambaton sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce can gaba kuma a faɗi wasu abubuwa wasu kaskantattu wannan ba wani wanda ya taba kawo shi kuma aka je abubuwa duk za su lalace abinda nake nufi siyaki da ma'ana shine ma'auni abin lura baka zuwa ka kalan ka sharanta mutane a cikin addinin Allah abin da bai sharanta musu ba wani abin da zai baka mamaki da waɗannan su masu kawo waɗannan ficintunu a wannan gari na Kano akan manzon Allah su waɗannan mutane sun yadda a zo da wani duk wani kushi ba Allah ta'ala shi kansa ko a zatinsa ko a siffofinsa a ambaci ubangiji da mafi tawayen ambato da za a yi kamar yadda masu yan hakika suke faɗi kamar yadda suke ilhadi a yawa da mafi siffofinsa kamar yadda suke kore ma ubangiji siffofin kamalansa da ya dace da shi sai su ɗauka su ɗauki wasu yawancin su kuma Allah ma su ɗauka su ba wani yansu amma duka wannan ba zai sa hankalinsu ya tashi ba ba zai sa su halatta cewa haƙƙin Allah ya faci manzon Allah da haƙƙin kowa ba amma shi kenan idan in aka zo wani abin da ma ba ma taɓa ma jarabin manzon Allah ba ne sai su tada fitina a kansa to kaga wannan ƙoƙarin tada rigima ne da ƙoƙarin tada fitina wanda ba alhali babu ba fitina ya kamata su asabin cewa haƙƙin manzon Allah shi kansa yana bibiyar haƙƙin Allah ta'ala ne reshi ne daga cikin asalin haƙƙin manzon Allah haƙƙin Allah ta'ala فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم فرع وتبع لحق الله تعالى. Saboda haka ya kamata duk wani wanda Allah ta'ala ya bashi basira ya riga lura da irin waɗannan abubuwa. Wannan kenan. Saboda haka dai an azumta ma al'umma a ce wai ba dama don ta faɗi sunan manzon Allah ko can gaba. Babu dama wani ya zo a siyakin maganarsa yana son ya buga wasu misalai ya kawo wasu abubuwa wanda suke kaskanci tuni wanda ba wanda ya ba wanda zai faɗi shi ne ko ba ya zai kallo. Magabata, malamai na magabata, malamai manyan malamai, abu ne wanda yake sananne a cikin aikinsu da rubuce-rubucensu yayin da suke son su tabbatar da misalai tauhidi suna ambaton manyan bayin Allah. Sai kuma su ambace su a siga da ta dace da su da tabbatar musu da kaskanci da cikakken bukata da bautantaka da rauni gaba ga Ubangijinsu. Za ka ga malamai Al-Maqarizi yana ya kawo a cikin tauhidul mufid ɗinsa ya magana daga Ibn Qayyim yana cewa fa ma qadara al-qawiyyu al-'aziza man ashraka ma'ahu ad-da'if ad-dhalil, bai girmama Ubangiji cancantan Ubangiji a karfa magwayi ba cancantan a girmama shi wanda ya gwama shi da wani wanda yake mai rauni makaskanci. Abu ne sananne babu makawa wannan rauni da ake magana da kaskanci zai gazgata akan mala'ikun Allah makusanta, zai gazgata akan ulul azmi minar rusul. Ba wanda ya ce wannan maganar da suka yi yanzu sun wulakanta annaba ko mala'iku a haka ko sun murguna mu saboda sun ambace su da rauni da kaskanci a wannan wajen, saboda shi kansa ambatan su da rauni da kaskanci a nan a janibin Ubangijinsu baki ɗaya, to wani ai girma ne yake ƙara musu. Ba ci sa wani lokaci za ka gama wasu suna ƙarawa suna cewa wato duk wanda ya gwama Ubangiji da wani ta ya gwama shi da kaskantacce ko da ku mala'ika ne makusanci kamar Jibrilu ko da annabi ne wanda yake an aiko kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba suna maganar kaskanci, kaskanci na zagi ba, suna maganar kaskanci na yabo. Saboda me? Saboda kaskanci ne a makami na wato girman Ubangijinsu. Da kuma wannan al-da'af ne fi maqamil 'izza wanda zai ƙara musu girma ne a wajen Ubangijinsu. Kamar da Ubangiji ya kai da shi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram, yace bawa an kira shi da 'abdu, wannan kuma yabo ne a wurin ma kiran shi da 'abdu a wurin nan yabo ne. Amma kana misali wato bauta in ba wai bauta ce bauta ne na Allah ba afi ya zama yabo a ce mutum yana bauta, amma in dai bauta ne na Allah wannan yabo ne. Haka da wannan abin da za a zo a ce duk wanda babu wani wanda baya shi ba mai rauni makaskanci gaba ga Ubangijinsa ba, mabukaci gaba ga Ubangiji, mabukaci daga wajen Ubangijinsa ba, wannan duk wanda aka faɗan ba wannan ayyabansa aka yi. Saboda haka wajen takaririn tauhidi dan an zo an ce duk wanda ya gwama Ubangiji da wani to ya gwama shi da wanda yake ya gwama kammalalle wanda yake cike da sufufin kamala da wanda yake tauyayye, wannan tauyayyen kuwa zai gazarta mala'iku da annabawa, wannan ba zage su ba. Saboda wannan ai siyaki shike bayanin magana, shike bayanin ma'ana, an faɗe su ne a janibi na Ubangiji. Shi kuma kaskancin waɗannan halittu fi jambi rabbil khala'iq jami'an, wannan yabo ne, wannan yabo ne. Su masu cewa lallai wai a je a ƙara kyautata Aisha ta tawaye lafisa wani lokaci wata kila ba za su halartu da sakamakon wannan abin da suke faɗa ba na kuntace abin da Ubangiji ya sanya shi da yalwa da kokarin daura mutane akan abin da Ubangiji ya shar'anta musu ba wani lokaci ba za su halartu da wannan awakin din ba na cewa wannan zai bayi kwata-kwata ya zama na littattafai na malamai su rushe wajen tabbatar da tauhidi bal wasu daga cikin abin da ake samu daga magabata ma duk sai mu koma muna cewa sun muna lallabi su ma a cewa ayyuka istighfafi ne kokarin wato karanta al'amarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma magana shi kan shi karantawa wannan karantawa wanda yake za a zargi mutum shine yayin da yake karantawa ne na wulakanci ba karantawa wanda yake ana kokarin nuna bambanta tsakanin Ubangiji da mahaltansa ba ana baka cewa yanzu misali na yanzu na karkata da manzon Allah dan na ci shi mabukaci ne yana bukatar Ubangijin sa baka wannan ba za ka zo ka ci na zage shi ba ba za ka ci ka ci na zage shi ba saboda wannan shi kansa yabansa ne saboda na bambanta shi tsakanin shi da Ubangijin sa so har abinda ba wasu suke cewa washe ibarar malalin wai istighfaf ne kamar yana nuna manzo Allah bai da wani bai ba shi kima da ya ba shi ya kawata ya ba shi ba to wannan zai zama zamu saki shi malalin inda wannan abinda kake faɗa din ya to yayi kokarin yi manzo Allah iskilanci ne ko ya wulakanta shi suka ci to an yi suhul adabi da wani lokaci mutum yakan zo da wasu lafuza wanda ko da zahiri zaka ce akwai wani abu na sulhul adabi din amma kuma idan ka duba al-qara'id al-haliya na wannan yanayi da yake sarau da ya gewaye shi sai ka kawai ka masa uzuri ashe ba Aisha ne lokacin da ayoyi suka sako na da ke nuna kubutanta daga abin da ake zarginta da shi ba aka ce mata qumi ila rasulillah tashi kije wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce la aqumu ilayhi wala ahmaduhu wala iyyakuma laqad sami'tum wala ghayyartum wala ahmadu illa Allah alladhi anzala bara'ati Aisha aka ce mata tashi kije wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ita ba shi tashi je wajen nashi ba haka ta fara cewa ba za ta tashi je wajen shi da wajen nashi ba ba kuma zan yabe shi ba ba kuma zan yabe ku ku iyayena ba kun ji abinda ake fada a kaina ba ku canja ba ba zan gode ma kowa ba sai Allah wanda shi ne ya saukar da ayoyi da suka tsarkake ni wannan bai kamata a ce za a musguna ma Aisha za to ba a janibin manzon Allah cewa ta karanta la wato kiman manzon Allah ta nuna bata bashi abin da ya cancanta da shi na girmamawa ba saboda wannan ta yi shi a wato bigire na girmama Ubangiji wanda girmama Ubangiji kuma ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakikani wannan abin da ta yi ma shi kanshi girma ne yake take kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am da a ce da ta dan kawar kyautata harshe ta gyara lafazinta to da dai yafi a ce wannan shine khilaf da shi yafi zama auda to amma dai ba wanda ka ji ta ba cewa ta yi zunubi a wannan bagan da ta fada ko ta ci wulta ta yi manzo da wulakanci shi zaka ji ba wanda ya mata inkari ba saboda an san wani yanayi ne ya bai ta farki shi fadan haka saboda haka ya kamata a rika kulawa da irin wannan abubuwa shi kansa babanta siddiqul umma wanda a cikin sahabbai a cikin wannan al'umma ba wanda ya kashi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da manzon Allah ya rasu sai ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wanda yake bautan muhammad to Muhammadu fa ya mutu wanda yake bautan Allah to Allah rayi ne baya mutuwa me yasa yace Muhammadu bai ce Rasulullahi ba wani sai yace wai me yasa bai ce manzo Allah ba ai wannan ya mu ladabi ya faɗi suwansa ga tsayi ga tsayi haka ta mami hankali ai babu yanda za a yi wani zato ka Abubakar Siddiq da ce yana karanta al'amarin manzo Allah ne shi sa wato bai ambace shi da manzanci ba ya ambace shi da sunansa to anan ma shi kansa in kada kallo akwai kiman da yasa ba aka faɗi sunan nasa ya faɗi sunansa saboda ana cikin fagamiya manzala zai mutu ko ba zai mutu ba ya mutu daga ce ko bai mutu daga gaske ba shikenan sai ya faɗi sunansa karara saboda ya faɗakar zuwa ga janibin kasancewar manzon Allah dan adam ne zai iya mutuwa kawai da mutane ke mutuwa kuma kai tadabburi yadda yake cewa fa inna muhammadan qad mata mutuwa saboda wato dalili ne karara akan cewa za a iya ce manzon Allah ya mutu sabani wanda ya ce wai abin da yafi kyau shine a ci ya koma zuwa ga ubangijinsa wannan duk wani iya yin tsiyani da kokarin wato kuntace abinda ubangiji ya bar shi da yalwa bayan da aka ce kawai dan kai kawai ba za mu ce mutu magana ya mutu ba sai dai mu ce ya kula ga Allah wannan kuntace abubuwa in wannan suna da misalan suna da yawa in an duba misalai ne masu yawa ba wai misalai ne wai daya biyu kawai ba misalai ne masu yawa idan ka duba cikin sahihu muslim hadisin ubay bin ka'ab akwai mutumi da ubay bin ka'ab yake cewa la a'lamu rajulan ab'ad min almasjid min ba san wani mutumi da yake nesa da masallaci ba sai ni ce da ka ce jaki ka hau ka rika hawa kana zuwa masallaci fi zalma'i wa fi ramadan yake cewa da ma ka sai jaki wanda za ka rika hawa fi zalma lokacin duhu wa fi ramadan lokacin zafi amma me wannan sahabi sai yace sai ce ma sarrani anna manzili ila janbil masjid wannan sayi ne amma sanin abin da yace ma uhibbu anna baiti muqannabun bi baiti muhammadin wato shi ina cewa shi baya ba shi awa ya zama gidansa a wato haɗe yake da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya makwabci shi na farko dai wato ba ya nuna shi baya son ma ya makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kwaye kira shi da sunan rasulullah ya kira shi da muhammad wannan ai mun ladabi ne wato a ma'auni na waɗanda su ba su kulawa da abubuwa to kaga abu ne wanda yake zaka ji ibaran nan a zahirin ta ai ba ta dace ba ai da an kawo ibaran ta bi dacewa da an kawo ibaran ta bi dacewa amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mushi hukunci ba da cewa ya zo da wani mummunan abu sai da ya tambaye shi nufin sa da ya tambaye shi nufin sa sai ya bayyana masa kyakkyawan nufin sa bai zarge shi ba bai hantare shi ba kawo da kai yayi ma ya masa bushara sai ce me yasa kake kaza saboda ina son a rubar muta min layin tattaki na sai ce inna laka mahtasabta qad jama'a Allah laka fi dalika kulli Allah ya hada maka dukkan wannan abin da kake bukata bai zage shi ba shakka babu idan wannan a wannan zamanin namu akai irin wannan magana to wallahi da wani ya gudanar da shi magudana ta cewa wannan zagi ne karara ba shi da akan sa a kisa kai Allah ya karanta mana jahilai ruwaibe ba a duniya a rika bin abubuwa a hankali wannan kaga dalili ne karara akan cewa duk wanda ya faɗi wata ibara tana da ma'ana kyakkyawa ingantacciya shi bai fahimci cewa abin da yake faɗa din ibarar da ya faɗa ba ita ce ibarar da ta fi dacewa ba zahirin ta za wato ba ibada ce mai kyau ba, amma ya faɗi ibarar shi yana nufin wata ma'ana kyakkyawa wacce da za iya karba ba mummuna ba, cewa to da wannan dalili ne akan cewa to ba za bai kamata a zarge shi ba, balle ma a ce za a kafirta shi ko a ce za a mishi kaza. In wanda ce ya zama kafiri to shi ya fitince ta zama kafirin shi, ba za a ce man qala akhi kafir faqad ba'a bihi ahluhu, saboda wannan ba ya kamata a kula kure da gaske. Kawai dan wani yanayi ya bayu wanda bawan Allah ya ce yar muku raddi yake yi, ya dauko hadisi na Ummu Haram tsadi, ko ya dauko yayi ya dauko wannan misalin da kuke da ya kore na kaciya ya ka kurulwa wajen korewa, ko da ma ya kawo atifa wajen yi, to wannan wajen magana yana kawo atifa amma dai magana kuskure ce. To tunda dai ba kuskure ne ba kuma yana nufin wata ma'ana ce kyakkyawa, sai mu karba. Wannan kenan. Abu na gaba da zamu tattauna wai shin abinda wani wasu daga cikin su suke faɗa cewa kore ma manzon Allah hadisai ko da na ƙarya ne, indai suna magana a kan fallon manzon Allah to wannan tauye mishi hakki ne kuma fushe ne gare shi, kamar yadda a wasu wanda aka gaishe su a nan shuran suke baɗi wai ko da hadisin maudu'i ne ƙarya ne, to amma hadisi ne wanda yake faɗin fallon manzon Allah dan me za a kore shi. Shakka babu duk wanda ya faɗi wannan maganar kaga jahili ne, ya jahilci Qur'ani, ya jahilci sunna, ya jahilci ijma'in salaful umma. Ya kamata wannan ba bai ba kamata ba shi cikin shura ba, kawai wannan kawai da ma gaza sake ba san abin da sani ba, ba na jin wanda yake faɗi wannan magana ya yarda wani wani fage na addini tatacce da zai ci yayya, ba na tsammanin haka, ba na tsammanin haka da wanda zai faɗi wannan magana. Kawai mutum ya zo kamar ya zo daga sama ya ce wai hadisai wanda suke maudu'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutukar suna magana kan falalansa, to wai haramun ne mutum ya zo ya kore shi. Wannan duk wanda yake ya ji ƙanshin ilimi ba zai faɗi wannan maganar ba, saboda abu ne sananne a wajen magabata cewa suna cewa nassoshi ingantattu sun wadaci musulmi akan dole sai akan gabarin wato nassoshi wanda ba su inganta ba. Duk wani abu da za ka faɗa na falalata za ka samu akwai nassoshi ingantattu da suka faɗa abin da ya wafi wannan kyau ƙila, kuma da yawa ana faɗa abubuwa wanda yake ma hankali ba zai ɗauka ba. Kamar yadda abin da za ka ji wani gama gari na faɗin cewa Annabi yana da ƙarfin mutane 40, shi abin da yake magana ƙarfi na wato jiki da za a yi gumurzu a yi faɗa na mutane 40, inda wannan kaga aka jahilci ne ga wanda ya faɗe shi, wannan duk wanda ya faɗe shi wannan jahili ne, ba shi da wannan, saboda wannan sabanin ɗabi'a ne na wato ɗan Adam da Ubangiji ya halicci manzon Allah da wannan ɗabi'a ɗin. Kuma mun faɗi hadisi ba da jimawa ba cewa Uqba ibn Abi Mu'ayth shi kadai ya je ya shaƙe wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da shaƙan da ya masa da Abubakar ya zo, ya yana da ƙarfin mutane 40 da bitin bai kaba shi tun kuɗi shi ba ya kashe shi. Abin da ya tabbata hadisin ba shi ne abin da suke da fitarwa ba, shi abin da ake magana shi ne ƙarfi a wajen zake ma mata. Anas bin Malik a cikin hadisi yake cewa utiya quwwatu 40 rajulan a wata riwaya 30, an ba shi ƙarfin mutane 40 ko 30. Wannan yana magana kan ƙarfi na zuwa mata. To kawai mutum ya zai ce wai dan duk hadisi ko da ƙarƙarya ne aka ce gana yana da ƙarfin mutane 40, to kawai a yadda in kuma ka share kuma kai abin da ka share in kuma kai ba kai daidai ba, wannan dai inda faɗa ka wannan kaga wannan ƙa'ida ce ta jahili, kuma wannan ƙa'ida ce ta jahilci kuma ba ta ƙa'ida ce ta ilimi ba. Amma malamai masana ilimi su ba haka suke ba, su suna kishin wannan din ne sun san cewa wadatu da hadisai ingantattu na soshi ingantattu su wadaci musulmi gabarin kuma bayan na soshi wanda suke da ƙarya kuma su suna ganin ma da hadisai din na ƙarya da ake ninkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko na yabansa ne ko kuma ba na yabansa bane su suna ganin wannan da haramun ne a yaran su suna aiki da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kazaba alayya muta'abbidan fa tabawwa maqadahu min an-nar duk wanda ya mashi ƙarya saboda haka wannan shine su abinda mabuta ilimi suke akai shi wannan mai cewa a iya ruwaita tunda na falalale wannan mulwai mutum yazo yana rawaita yana halatta wai a dinga ruwaita hadisan ƙarya a falalullun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin jinsin maganganun yan bid'a da suke lauya wannan hadisin nan man kazaba alayya suke cewa na kafi bula huwa da na kafi alayhi mu muna yin ƙarya dan mu cincin lamarin manzon Allah ne mu kiyaye mishi addininsa ba dan mu mishi ƙarya da ta addini ba da gaskiya halatta yi masa ƙarya dan kiyaye jomi babancin ka da wannan nan ba dan shi wannan ma bai ba sai da aka dosa ba wanda lalle duk wanda ya faɗi wannan magana to kai ka san a ilimi dai yayi gaba shi yayi amma kawai dai yana da cewa lokacin makaranta kuma wannan wata magana ce da ba saboda haka akwai waɗannan abubuwa da ya kamata a riga kulawa akwai nasoshi wanda yake ba sa buƙatan sai an tabbatar wa manzo Allah mutakar an tabbatar cewa ba su inganta ba an tabbatar cewa na ƙarya ne ko da'ifai ne wannan mu tsaya kan hadisai ingantattu shi ya fi mana talaka shi malamin mai laifinsa dan ya zace hadisul khitan duka hadisai ne da'ifai da duk sauran malamai sun faɗa haka kawai ku ta ƙarƙare ku cunkushe mutane a kan ra'ayi ɗaya kuma ra'ayi na bid'a ba ra'ayi na sunna ba ra'ayi da kuke da hujja ko Qur'ani ko sunna ba kawai ra'ayinku inna wajadna aba'ana wannan dai daga cikin bacho yanayin gurba da muke ciki yanzu na addini akwai abubuwa da yawa wanda za ka ga lokaci ana faɗa a cikin manzo Allah za ka ga mubalaghat ne su kansu daga ga shi kansa abinda su shi mawaƙi wani mawaƙi ke cewa laula tashahhud kanat la'uhu na'am to wannan kaga shi ana ma iya karba saboda an san waka ce ba wai magana ce ta manzo Allah ba kuma an san me yake magana galibi abinda yake magana shine yayin da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake neman bai baiwa manzo Allah baya cewa ta bayan bacin tahiyya da la'adin sa zaki zama na abu saboda yanayin yawan baiwa da yake wani nuni ne zuwa ga yawan kyautansa wannan mubalagha ce da arhi da karba inda taqiq an san manzo Allah yana akwai lokacin da zai iya cewa a din ya ce la'adin ba ita ce kadai ta tahiyyansa ba ko Qur'ani ma ya faɗa da wala allazina idza ma atawka litahmilahu قلت لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد هذا مثلا أنكر وين دباي لو أنا أبغى شيء لا أجمع هذه الناس أقول لا 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 بس كذو دعوة فما هو نباشين شيء أبدا ما يمكن فيه سأمشي فصل فصل كي كوا وأنا كمان نقوم سود وسود أول بس ما أقاس كي كوا مبالغة تشكي المهم دي باقى شيء وهاي كل هذه الأشياء nan ga damar matsala na ƙarya wai ka ce wai bai halitta a share su ba inda suna magana kan falalansa ne wanda da yake faɗa wannan magana wannan jahili ne bisan addini ba sannan kuma abu da ya kamata mu ƙara kulawa da shi ita kanta fa lazimtan wasu abubuwa kowa ya lazimci hanyar da yake cewa zai girmama wajen Allah abinda shari'a ba ta zo da mu ta gaya mana ya za mu yi filafilansa ba wani lokaci ta ka zama nisbiyya ce ni hanyar da nabi nake kiba mashi daban wataƙila kai hanyar da zaka bi kai daban kowa ko za a girma mashi abin da ya rike a kai kamar Malik ibn Anas yanzu za ku ga yayin da zai ba da hadisi manzala shi sai yayi wanka ya sa turare saboda girmama manzala da girmama hadisansa shi kuma wani Malik ba ya ganin wannan wajibi ne shi kuma yana girmama manzala ta wata hanyar da shi kuma yake ganin za ta zai fushe shi shi kansa Malik ɗin bai malazanta ma sauran mutane cewa sai sun irin nasa ba ba kamar da zai zama tashri'i ne a cikin addinin Allah kuma saboda haka duk wanda ya yi ba da karatu lokacin da ya yi wanka wannan ya kyau ya ce shi ba zai iya ba da hadisan zai iya tattauna maka hadisan matsala ba sai ya yi wanka wannan ya kyautata wanda Malik ya yi wanda kuma ya ce shi zai bayar ba haka nan ba tare da yana jin cewa yana yin don wulakanta hadisan ba ne wannan ya kyauta ubangiji ya bar abubuwan a yalwace saboda haka waɗannan abubuwa akwai abin da za ka gani kai ka ce kai ba za ka iya ce matsalar ƙarami ba shi ke nan kai sai ka tsaya ka ce kai ne ba ka fi dama ka amma kai ka bi kallafa mawali kuma kai ka ce ba za ka ce matsala ya mutu ba sai dai ya koma ga Allah eh to kai ka tsaya kai ka ce kallafa mawali kar ka kallafa mawali ka bar shi mutane kawai su samu sa'ida na dai ubangiji ya halatta musu da sa'iya faɗa ɗin akwai abin da wani lokaci baya bukatan mu takura in dai kai kana da ra'ayin ka kai saboda haka mutum ya ce shi ga yayin da yake son a rika iya zai rika fada ya zai yi lamarin manzon Allah shi ga ibaran da ya fi so shi ya zaba to wannan ko baya sa nuna kuma kai ka zo ka lazamta mutane su sai da zumunci wata ibaran irin wannan ibaran irin taka mutukar wannan ibaran tasu ita ma ba ta daukan wani zargi ko fushi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wace idan an ce manzon karimi wala wai an kushe shi ko an ce mishi saurayi wala an kushe shi ko an ce mishi wai ya mutu wala an kushe shi wannan duk babu wani dalili akan haka duk wanda ya kawo wannan kuma to yana sanya sha'anta wani abu da bai da shi babu shi a cikin addini saboda haka ya kamata a kula kwarai da gaske sannan ita kanta ita matsalar nan na cewa duk wanda ya zagi matsala ko yi wani abu na ridda ya kamata a kula cewa ana iya cewa abu kaza ridda ne amma kuma shi wanda ya aikata aikin baka cewa shi ya yi ridda sai idan sharri sun ci ba wani uzuri duka ya kau wannan dabit ne ma'auni ne muhimmi istifa'u shurut wanda fa'ul mawani babban dalili da ke nuni zuwa ga haka shine isan hadu ibn abi balta'a a zahiri ya taimaki kafirai ne a wanda suke kishinta musulunci da musulmi a wannan lokaci a kuma lamari na jihadi wannan zahirinsa ai kafirci ne amma uzurinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rigayarsa da yake da shi da kyakkyawan sirarsa da yake da shi a addini da kuma abin da aka sani a sauran rayuwarsa na wato kubutan zuciyarsa game da addini Allah subhanahu wa ta'ala ko da wato tasarrufinsa ya haince shi to amma dai abin da ya yi ne ya gabatar a baya to wannan kuma ya cece shi sai da aka manzala sai ya ba shi uzuri a kan wannan kuma da aka bincika sai aka ga yana da uzurinsa shi hatta muƙaddara da muke mu'amala da mushafi na Qur'ani da ka ga malamai na fiqhu suna kawo cewa daga cikin abin da ke zama ridda mutum ya dauki ya wulakanta Qur'ani ko ya dauki miyau ya lakace da Qur'ani ko ya sa kaza ko ya sa kaza ko ya sa kaza da wannan kaga su suna faɗa wanda ya shi istighfafan wa imtihanan wa istihza'an amma kuma mutum zai iya yin wannan abu kuma ya zama bai zaka fitar ba ya ga sauro a jikin alkur'ani sai ya biya sauran duk da wani zaka ce wataƙila ya munana to amma ba zaka ce ko ya ka fitar ba ko kuma misali zai je zai bude shafi na gaba ya yi ya bude ya manne sai ya sa wani ɓangare da miyarsa sai ya raba shafuka ba za ka fi kace wannan wai ya fito musulunci ba. Ko ko misali wanda ya zo ya sanya kuɗani tsakanin guyoyinsa wani baya so asa, to wannan kuma ba za ka zo ka ce shi wace watakila sanda ya yi shi ba yana idan ya kata kuɗani ba ne, wanda zai zama kafici da abin da ya kamata da haka. Saboda haka idan waɗannan abubuwa ya kamata a kurka kulawa, akwai abin da mutum zai yi da ta'awili sa'iq wanda shari'a za ta iya karba, kuma wasu abubuwan duka nisbiyat ne. Saboda haka a kula kwarai da gaske, hatta abin da yake wanda za ka gan shi kamar abin da zai taɓa imani ne a zahiri, mutum zai iya aikata waɗannan laifuka amma ya zama yana da uzurin ko dai jahilci ko rabkana ko mantuwa ko kuma wasu abubuwa ne suka alƙara'id alhaliya alja'iza, wasu hali ne da ya tsinci kanshi ya tirsa su ya sanya yi aikata wannan abubuwan da kai in baka sani ba ko za ka ya sani ba. Yanzu misali akwai za ka ga Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah wasu suna zarginsa abinda uslubin da ya bi na minhaj sunna annabawiyya, cewa to wannan uslubin ya nuna bai san adi bai san ahlul bait kaza 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 kaza, inda wannan uslubin kuma irin shi ya bi a cikin aljawabu sahih liman baddala din al-masih. Amma ba za ka ji ko wani ya ce Ibn Taymiyyah ba ya san adabi Isa ba. Sannan kuma wannan uslubin gabanin sa kuma ya riga ya shi wannan uslubin. Akwai Abubakar Muhammad ibn Tayyib al-Baqillani lokacin da lokacin sarakunan musulunci suka aike shi kasashen Rum, sai suka zo su muzguna ma Aisha su muzguna ma manzon Allah a gabansa, suka ce wai me ake faɗa ne kan wannan matan annabin naku, wato yana son ya wulakanta Aisha wulakanta manzon Allah. Me baki na ne ce, sai ce kanat Aisha to za ta zaujin kanat Aisha to za ta zaujin walam ta'ti bi waladin wa atat maryam bi waladin wa lam yakul laha zawjun. Aisha tana da miji duk da an zarge ta da amma ita tana da miji ba kuma ta zo da ɗa ba, ita kuma Maryam ba ta da miji ko ta zo da ɗa. Abin da yake magana in dai wato Aisha abin zargi ce, to wacce ta fitance ta sanin abin zargi ita ce Maryam da ɗanta Annabi Isa. In kuma kun ba Maryam uzuri da ɗanta Annabi Isa, to wanda ya kusanta ku ba shi uzuri shi ne Aisha ita kuma, dan ita ko ɗawa ta zo da shi ba. Wannan kisa sananniya ce, malamai suna ambaton wannan kisa wajen yaba ma Al-Baqillani wajen zarin tsaron gwana da iya kafa hujja. Kaga ina kisa an kawo shi a cikin Siyar Alami Nubala Bidaya Tartibul Madarik Tabyinu Kalimul Muftari da sauransu. Zahirin wannan wani sai ga kaman aicin mutunci ne ga Isa da uwarsa da mahaifiyarsa. Amma me ya jawo Al-Baqillani haka? Saboda larura na raddi kamar yadda shi malam Tayyib yayi, ta yadda ya tunkuɗa shubha da shubhan da ta fi ta ƙarfi. Saboda haka ya ƙalubalanci wannan shubhan da wata shubhar da ta fi ta ƙarfi, wanda ko dai a yadda da ita ko kuma shi ma abokin husuma kuma dole ya hakura da cewa hujjarsa ba ta da ƙarfi. Saboda haka a kula da waɗannan abubuwa, a kula ɗan uwa ahlus sunna. Wannan ganzo galibi ma niyyar siya ta ina kan ahlus sunna, yi ma ahlus sunna ne saboda yanda mutane wasu daga ciki suka shiga wannan babi ba tare da hakki ba, suka wasu maganganu wanda ba su dace da su ba. To kuma kamar yadda aka sani, daga cikin ɗabi'a na yawaita maimaita ɓanna, dama ku yawaita maimaita magana wacce dake shubha, shine kawai sai a samu wasu daga cikin mutane kirki sun kuma kane kane suwa sun karɓe ta. Kamar yadda aka sani, kubutan Aisha daga Albasha ai wani abu ne wanda da yawa daga cikin sahabbai sun ma tabbatar su ba sa tuntuma, musamman wanda suke da wani wato alaka ta kusa da Aisha, kamar mutane wanda suke alaka da gidan Abubakar. Sannan kuma a sauran a wajen ragowar idanuwan duk musulmai a wanda ba su hulɗa da ita. To amma kuma su san Aisha tana cikin sutura da kuma cikakken mutunci da Ubangiji ya bata, ba san ta da wani mugunan abu ba. Amma yawan ne yana ta maganar ta sa wasu daga cikin mutanen kirki su ma suka shiga maganar suka tattauna. To wannan shine abin da wani lokaci yake faruwa, wanda mu ma a wannan gaba a wasu daga cikin ahlus sunna su ma suka tsinci kansu. Shuba ce aka yi tananatawa har dai aka waye gari, wani yake ganin wannan dai ko dai yanzu su ibara da ake faɗa, to an yi su ibara ce da gaske. Da kuma wallahi tallahi ba wata su ibara a wannan abin da shi wallahi ya faɗa. Ba wata su ibara. Wani na ji shi ma ya rubuta daga cikin ahlus sunna yana cewa wai dan me za a dinga nana ta kaciya, shi inda kaciyarsa ake ko kaciyar babansa ake nana tawa wallahi sai ya jawo shi. Dan me za ka daka kai da mazalla da kai mazalla. Mazalla shi da abin da shafi shari'a ce. Kai za ka zo ka tattauna mai ka tattauna yanda mai fuka ke wankan janaba ne. Za ka zo ka tattauna yanda mai fuka ke kwanciya da mai fiyar ka ce. Ba za ka yi wannan ba. Kai ka san ba za ka yi wannan ba. Amma mai mazalla Allah ya tattauna su shi na shari'a ne. Ka hada mai fuka da mai fiyar mazalla. Ka hana mutane wato su tattauna abinda aka kawo wani babbanci ya kawo ake sa a masarar di. Ai ba wai hakan ne kawai mallau ya zauna ji kawo wannan masarar ba. Dalili ne ta kawo, dalili ya kawo, ko dalili ya kawo dole a tattauna. Ilimi haka yake. Ko ilimi an yi shi da a kulli. To da ka kula kwarai da gaske. Wannan abubuwan ba fara wasa ake ba. Sau yaka da yawa wasu daga cikin wanda suke malamai ne na sunna da a sunna aka san su sun shiga wannan babi, sun yi wasu maganganu wanda ba shi ne ya dace ba. Kuma wasu daga cikin maganganun su tabbas yan bid'a sun ribaci wannan maganganu ne. Saboda haka wannan ya kamata a kula kwarai da gaske. Ba ka kuma ma muƙaddara shi mallam yanzu zai fi yayi. Yaya wanda ya karamin ya babban lafi kuma za ka manta kuma kana magana kan karamin lafi. Yaya kana zaune mutum ya yi mali shi kuma da aka zo a mara wanda ya zo zai rawa mara ko sai ya kashe. Na zo kuka an zo ana maganar kisa kuma kisasi ka zo kana magana kuma wani mali. Wannan ya kamata a ga kulawa. Rashin biki ne kawai an ana maganar tauhidi da sunna din kanta ana neman a jijjike ta, kuma yanzu ka zo kana maganar cewa an yi wani sunna da ni ko ka zo kana cewa ai shi ya ja ma kansa waye duk maganar shi ta ba kansa ko yana wani huda da wasu mutane ko dan ban wasiya ko wajibi ta su ba maganar ake ba. Yanzu dai suna rigima ne da biye, suna magana ne da suna rigima ne saboda abin da yake a kai na sunnansa kuma da banna ba da gaskiya ba. Inda wani yau banna mallawa ya da sai mu ce shi ba za mu mara shi baya ko za mu goyi bayan gaskiya, amma ba banna yayi ba bai kuskure ba abin da yi. Kai kuma saboda tsabar wani dabi'a na mudahada kun kana son ka katamba ƙarya. Saboda haka ya kamata a kula da irin wannan tsakanin Allah ɗan uwa da sunna. Kuma idan su waɗannan magabtan namu ya kamata a fahimci cewa su ba abin da ya dame su shine wai ya yi wannan maganganun ba. Su abin da ya dame su shine su kashe sunnan baki ɗaya, su kashe tauhidi baki ɗaya, a daina in sun samu dama lawan su kuma su ƙara kawo da wasu abubuwa. Su abin da za su zo shine wato a saukar da irin wannan hukunci ga duk wani wanda ya sake yin magana kan iyayen manzon Allah, wanda ya yi magana kan iyayen manzon Allah da ilimi, da ya kuma yi magana akan abin da sun matsala suka tabbatar. Wannan zai ƙara bayuwa in sun samu dama su duk wanda ya hana ayi al-istighatha ne ma'agajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda ba a nema ma'agajin kowa sai Allah a wannan yanayi sai ce duk wanda yace ba a nema ma'agajin manzon Allah to shi ma dazai manzon Allah a fushkala a hana shi ko wanda yaga yana share cewa a shafa'atu shirkiya ceto cikin shirka din nan da ake yi haramun da ya je a jefa maka ce kai baki manzon Allah saboda haka wannan diya daga cikin abin da yake ya kamata su ahli sunna su fahimci abin da suke nema su tunkuɗa mutane idan suka ce ba su goya bayan gaskiya a wannan gaban ba Allah ya kana wani makalkali baka ce wai yayi wani saboda adabi na saboda adab na yake da ka rubuta makalla yake ni kai mu da ana babu wani saboda adabi ba magana ta kuma duk wannan zai bayu ne ya zama su sannafa duk wani abin da ɗaliban ilimi ko malamai masu wa'adi za su tattaunawa da ilimi akan wani abin da dalili tattauna su ya zo yadda aka tattauna shi ke da ajiya ta da hayaniya ta da yanayi a ce don me za a tattauna kamar yadda aka sani duk wanda zai tafsirin Qur'ani zai zo wata gaba da inda akwai ɗalibai a gabansa za su iya tirsasuwa su tattauna wannan kisa na al-Gharani da ake kawowa kuma ba ittifaqi aka yi wajen rawayar wannan ruwayoyin ba kusa bacin malamai sun inganta shi Imam Tabari ya karɓi ruwayar Ziyaul Maqdisi ya karɓi ruwayar As-Subki ya karɓi ruwayar Al-Hafiz Ibn Hajar ya karɓi ruwayar Ibn Taymiyyah ya karɓi ruwayar suna ma ganin ma wannan yana daga cikin dalili ne min dalailu sidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wasallam suna wace ma baqiyan fasara fasara mai kyau wani na jin an kawo kisa na garani kaje shi shikenan Allah ji wannan Allah aje a kashe shi kuma me ya bayu shine ka bude kofa ka ce wani ya je ya so da adam abinda ba so da adam ba ka ji goya mu tauhidi ka ki goya mara mata biji baya yin sakaci wajen mara mata biji baya kamar kalkale ma wasu abubuwa zaka kira su al-adabi babu abin da zai bayu illa wata ranar da wani yazo yana tattauna ismatul anbiya mafhumi na ismatul anbiya da me ma'anan ayoyi irin na su afa Allahu an kalima abinta lahu abasa wa tawalla itabi da Allah ta'ala yi manzon Allah da abin da wannan yake kuntura wajen malamai da maganar cewa dukkan annabawa ma'asuna qabla nubuwa ko a'a da maganar cewa yushau fata Musa musulmi ne shi tun kafin risalan annabi Musa ko a hannun annabi Musa da ya musulunta da shi da ire-irensa ana iya samu kamar annabi Lut Allah ta'ala ce wa amana lahu Lut wannan imanin a hannun annabi Lut annabi Ibrahim ya fara yi ya fara samu ko ko a'a isman annabawa ta kunshi su kasance wato mumunai ne tun a farkon rayuwar su makiya sannan kuma a zo a tattauna me fassarar aula ta'udunna fi millatina me ma'anar aula ta'udunna wannan al'auda tana da ma'ana ar-ruju' dawowa ne kamar da Imam Tabari da wasu daga yawa daga cikin magabata suka tafi ko kuma tana nuni zuwa ga sayrura ce kamar da wasu daga cikin mutaakhirin suka tafi zuwa gare shi duk wannan idan wato aka ce mutum kawai saboda yadda sunna yake da gaskiya amma zai zo ya ce wai ayi shi wani shi ja ma kansa a'a ka bar maganan wani kurakuran da ya iya yi a gefe amma dai mas'alan da ya kawo ta shi ke ga gaskiya ko ba shi ke gaskiya ba to kun ma'as-sadiqin kawai sannan kuma masu neman shi da fitina tauhidin da suna cikin su jige ko kome ne wannan kawai shi ne abu ne ba abu lura kar ka tsaya ka ba ka maka lokaci kaza kana magana wani sumul alabi bisu ba sumul alabi ba an dace ba dace ba wane ne ba ne ne kaza 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 me yasa aka kawo wannan magana wayi 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 kai sha kai sabaniya ka kawo mana dan aka ce shi ba zai kawo ba shi kai kana kuskure shi ba shi ba zai kuskure ba an rubuta mishi ba isma ne a goshin shi amma kuskuren ne balle ba mu mu san wannan kuskuren da kuke magana ba saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan duk babu abin da zai bayi illa sai su kashe sunna kuma wasu abubuwa na al-masailu ilmiya ad-daqiqa a ce an hana tattauna su saboda haka duk waɗannan wanda suka tabar da wannan qadiyya ta malawal da cikin malaman sunna su suka tattauna amma tattaunawar su ta bar baya ta suka tattaunawar su ya bar baya da kura ya kamata su ga kulawa da irin wannan abubuwa Allah ta'ala zai yi makdubu wani wanda yake bai bada cikakken goyon baya ga addinin shi ga sunnar sa ga tauhidin sa zai mushi sabi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadagama kan addini Allah ta'ala ya taimake sunna da tauhidi Allah ya gane da bayin sa kan abin da basu gane ba اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا أبنجي كان الدم جيدي ya ubangiji ka ganar da mu daidai ya ubangiji wannan abubuwa da muke fuskanta a wannan ƙasa na razani da yanda makiya na ciki da waje suka yi wa addininka addinin na tauhidi na musulunci na sunna suka yi mushi ta ciki da waje a cikin gida gashi muna fama da wasu masu lima da sunna masu ubangiji a addinin musulunci daga tushe a waje ga makiya da suke neman sallaɗon suna ƙoƙarin shelanta yaƙi a ƙasanmu ya ubangiji ga ka kasu ya ubangiji ka kare mu ya ubangiji ka tabbatar mana da zaman lafiya ya ubangiji ka tabbatar mana da addininmu a ƙasanmu da ƙasan ƙasashen musulmai ya ubangiji ka kare mu ya ubangiji ka yi ma shugabanninmu jagoranci a kan duk abin da yake shi ne maslahan ga al'ummarsu ya ubangiji ka kautar da su a kan abin da yake bai zama muni wa mummunan sakamako ne ga al'ummarsu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana arsil qulubana balid da jinna habla biladun karam innaka antal hab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh